Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, ni ne Sarfi Hashim Gumel tare da Babu Yakubu Mukir da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar 15 ga watan Maris na shekarar 2022. Cikin shirin za ku je da ake ci gaba da samun tashin farashin man fetur da sauran kayayyakin masarufi da kuma abin da ya haddasa a nan Amurka da duniya baki daya. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kori ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun Jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiri. A jiya Litinin, jami'an Ukraine sun ce sojojin Rasha sun harba makaman artillery a kan wata anguwar birnin Kyiv, yayin da tawagogin Rasha da na Ukraine suke tattaunawa a karo na hudu ba tare da cimma wata nasara ba. Tattaunawar wacce ke gudana ta hanyar sadarwar hoton bidiyo a maimakon makwabciya ƙasar Belarus kamar yadda aka saba a baya, an dakatar da ita ne tsawon wuni guda, amma za a ci gaba da zama a yau Talata. Wakilin Ukraine a tattaunawar Mikhailo Podolyak ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ana ci gaba da tuntuɓar juna, amma dai da kamar wuya. Ya kyauta zaton samun nasara a ranar Lahadi, yadda mai cewa Rasha tana sauraron mu da kunni na basira, kana sun fara bayani masu gamsarwa. Jama'a a Kyiv sun ce an kashe akalla mutum guda a wani barimuta da aka kai akan wani bene mai hawa tara da mutanen ke zaune a ciki a wata gunduma dake arewacin birnin. Sun ce dakarun Rasha sun kuma kai farmaki a wata ma'aikatar kera jirage sama da ya tada babbar gobara. A hali da ake ce kuma babban jami'in kula da harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya tabbatar da kungiyar za ta ƙara takunkumai a zagaye na hudu a kan Rasha sabili da mamayar da ta kai wa Ukraine. Da yake jawabi a wani rangadi da yake yi a babban birnin yankin Macedonia ta arewa a jiya Litinin, babban jami'in diplomasiyyar EU ya zargi Moscow da auna fararen hula a yakin da take yi da Ukraine. Yana mai cewa sama da fararen hula 2,400 ne suka riga suka mutu a birnin Mariupol kadai mai tashar jirgin ruwa. Yakin Putin ba batun Rasha kadai bane, lamari ne da ya shafi tsaro da zaman lafiyar nahiyar mu ta Turai. Yakin ya shafi dukkanin mu, inji Borrell. Ya kara da cewa sabbin takunkuman za su auna masana'antun Rasha da suka hada da ta karafe da ta gawayin kol da makamashi. Haka zalika za su shafi shiga da kuma samun gurbi a kasuwannin kuɗi na ƙasa da ƙasa. Wannan matakin zai zama babban lahani ga ƙarfin tattalin arziki da kayan aiki da Kremlin ke dogara a kai tana kai mamaya, kana tana amfani da kuɗaɗen wurin tallafawa yaƙi, inji Borrell. Sai dai kuma bai wani ƙarin haske ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun kashe akalla mutane 8 da suke ɗiban ruwa a wani gari da ke arewacin Burkina Faso a jiya Litinin, inji magajin garin. Lamarin da ya kai adadin mutanen da aka kashe a rikicin kwanaki ukun a yankin mai fama da yawan tashin hankali zuwa mutum 30. An kai hari na jiya ne a garin Arbinda a cikin lardin Sum, wanda ya shafa ma da munanan hare-haren kungiyar 'yan ta'adda mai alaka da kungiyoyin Al-Qaida da IS da ta kwashe shekaru tana neman kwace ikon yankin da kasashen Burkina Faso da Mali da Niger suka haɗe. Magajin garin birnin Brema Warim ya faɗa wa Reuters cewa 'yan ta'addan sun ce suna auna hasumiya a jiyar ruwa da famfuna a cikin 'yan makonnin nan a wata sabuwar dabarar da suka ɗauka. A wani hari na daban kuma a arewacin Burkina Faso, an kashe akalla mutum 15 ciki har da jami'an tsaro 13 a cikin lardin na Matinga a ranar Lahadi, a cewar hukumomin tsaro. A ranar Asabar ba an kashe mutum 9 a wani tashin hankali a wata ma'aikatar haƙar zinari da ba ta da izini a lardin Udalan, a cewar jami'an tsaro.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan a daidai lokacin da ƙasar Rasha ke ci gaba da mamayen makwabciyar ta Ukraine, a nan Amurka da sauran ƙasashen duniya ana ci gaba da fuskantar hawa farashin kayayyaki musamman man fetur. Na tambayi Malam Hassan Sallau Jibiya, ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka, ko me kawo haka?
To, an shafi da mu fara daga nan Amurka inda muke zaune. Nan dai ka ga ba yaƙi ake ba, kuma za ka iya cewa ma ba da direct ake faɗa nan ba da Amurka da Russia. to amma hauhawar farashin kayayyaki ya yi wani tashin gorin gari ake cewa irin wanda ma a nan Amurka ba ta ganin kaya sun hauhaya irin haka ba nan da shekara 40 da suka wuce.
To me kawo haka?
To kaga dai wanda ya fi damun kowa shine alal misali man motoci da ake zubawa wato petrol. To kaga petrol shine ya tashi daga dala 1 da wani abu yanzu ya kai dala 4 da wani abu na gallon. Abin da yake faruwa a harkar man da Amurka suke amfani da shi duk da yawancin man da Amurka suke sha ko kuma America take amfani da shi ba daga Russia ake sayo shi ba. In fact duka abin da take saya wato bai taka kaya daga Russia ba. To amma saboda shi mai wani abu ne wanda ake saida abin da ake cewa global commodity market wato wata kasuwa ce ta duniya wadda ake kai shi kuma daga can ake raba shi. Wannan kasuwar duniya ita take cewa kowace kasa ga man da za ta kawo kuma ga yanda za a saida shi. To yanzu kaga kusan za a ce an cire wanda Russia take kawowa cikin wannan kasuwa. To abin da yake faruwa kenan yake shafar duk wasu kasashen duniya ma da suke amfani da man petrol. To abin da ya kawo hauhawar farashin shi mai kenan abin da su masana tattalin arziki suke ce ma harkar supply and demand wato harkar kawo abu da neman abu. Alal misali
wato Malam Hassan to ya batun sauran kayayyaki ba ma wai mai kaɗe na mota ba, mun shiga in ka shiga shago za ka kayan masarufi duk lamarra sun sauya sai kai tunanci ai ba kawo su ake daga waje ba, me yake faruwa?
Wato abubuwa ne suka zo suka cakuɗe hatta kayan abinci da kayan sawa da hatta gidajen haya ma a nan Amurka sun tashi da wajen kaso kashi 8 a cikin 100. Irin shi ma wani tashi da aka jima ba a ga irinsa ba. Abin da yake faruwa ka san an yi matsalar wannan corona wato kusan za a ce shekarar 2020 ka san ba a je aiki ba, masana'antu ba su bude ba da sauransu, wato akwai karancin kayan masarufi na duniya baki daya. To a wannan shekara ko kuma zuwa karshen shekarar 2021 wato
2021
yawa to sai aka samu abubuwa suka fara dawowa daidai, aka fara tafiya aiki, aka fara tafiya kasuwa, aka fara to wannan ainihin neman kayan da ake yi kuma babu su tun da ba a yi aiki ba, ba a yi masana'antu ba su bude ba, aka yi production yadda ya kamata. To shi yasa aka shiga wannan karanci na duka da kayan abinci da kayan sawa da shi ne abin da ya faru. Kuma shi wannan yaki shi ba na Rasha sai ya zo ya kara cakuɗa abubuwan, abubuwan suka kara tashi.
Malam Hassan Salau Jibiya kenan mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum a nan Amurka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Baba ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya da dama da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu aikin jin kai sun faɗa a jiya Litinin cewa mutane 161 a ƙasar Yamal da yaki ya ɗaiɗaita ka iya faɗawa yunwa a cikin watannin shidan ƙarshen shekarar 2022 adadin da ya ninka sau 5. Wannan kashedi na cikin wani rahoto ne da wani shirin samar da abinci na IPC a takaice ya fitar kafin shirya taron gidauniya na shekara da Majalisar Dinkin Duniya za ta ɗauki nauyinsa a ranar Laraba. IPC wani shirin haɗin gwiwa ne tsakanin hukumomin Majalisar Dinkin Duniya da ƙungiyoyin ayyukan jin kai da ke aiki a Yamal da ke samun tallafi daga ƙungiyar tarayyar Turai da hukumomin rayuwar ƙasashe masu tasowa ta USAID da UKAID. Shirin na bibiya da kuma shirya samar da abinci a yankuna da ke fama da yaƙe-yaƙe. Rahoton ya nuna mawuyacin hali da ake ciki a matalauciyar ƙasar Larabawan wadda ta fada a cikin yakin basasa a shekarar 2014 lokacin da ƙungiyar 'yan tawayen Houthi ta ƙasar Yamal mai samun goyon bayan Iran ta kwace ikon babban birnin ƙasar Sana'a da wani bangare mai girma na arewacin ƙasar, lamarin da ya tilasta gwamnati tserewa zuwa kudanci kada daga bisani ta zarce zuwa Saudi Arabia. A ƙarshe, ofishin jakadancin Afghanistan a Amurka da wasu ƙananan ofisoshin jakadancin ta guda biyu za su daina aiki daga ranar 23 ga wannan watan Maris, a cewar 'yan diflomasiyyar Afghanistan ɗin. Jama'ai daga ma'aikatan harkokin wajen Amurka sun gana da jami'an diflomasiyyar Afghanistan, suka shaida musu abin da suka kira rufewa da aka yi bisa ka'ida akan ofisoshin jakadancin Afghanistan guda uku. Wannan matakin na zuwa ne watanni 7 bayan da tsohuwar gwamnatin Afghanistan ta fadi a Kabul, da kuma watanni da dama da aka kwashe ana takaddama akan gudanarwa da diflomasiyya a Washington. A ƙarƙashin shirin rufewan, sashen kula da ofishin jakadancin ƙasashen ƙetare a ma'aikatar harkokin wajen Amurka shi ne zai ɗauki nauyin kariya da kuma adana ofishin jakadancin a Washington da kuma wasu ofisoshin jakadancin a New York da Los Angeles.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirin magana na gaba, ka shakata da wannan faifan. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku da shafin mu yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma,
ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
A taimaka mu dai a duba shi shugaban Buhari, ba shi bane shugaban kasa, ba kuma shi ba da aiki ba, shi ne su kamata duk wanda aka san dai haƙƙinsa bai fita ba, to ice a zo a bi masa haƙƙin.
kirana ga Janar Muhammadu Buhari a taimaka mana tsakani da Allah an kwale mu akan wannan aiki a sake dubawa da idan rahama wannan abubuwa da gwamnati ta bayar
sako na gare shi mai girma Janar Muhammadu Buhari taimaka i duba mu akan wannan aiki da ake
masu are samfur mutanen karkara kenan a jihar Kano Najeriya suke kara nana ta roƙon su ga shugaban kasar Muhammadu Buhari game da rashin cikakkiyar diyar gonakin su daga gwamnatin tarayya biyo bayan aikin shimfiɗa layin dogo da gwamnatin ke yi daga Kano zuwa Kaduna a dakace mu
har kan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran kamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin
madalla masu are har yanzu mutanen Kano na kokawa dangane da rashin cikakkiyar diyar gonakinsu daga gwamnatin tarayyar Najeriya bayan da aikin shimfiɗa titin jirgin ƙasa da gwamnatin ke yi ya ratsa ta gonakinsu na noma kamar yadda ba a rasa sani ba biliyoyin dala ne dai gwamnati ta keɓe domin gudanar da wannan aiki da wani kamfanin ƙasar China ke kwantiraginsa wadda yanzu haka aiki ya kankama kuma ana saran kammalawa baɗi idan Allah ya kai mu waɗannan manoma kuma magidanta da galibinsu talakawa ne raunana sun nana ta kiransu da roƙo ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bibi sigar da aka ce an bi ta biyan diyar gonakinsu
sunana da Musa Yaku aikin jirgi gaskiya da ake yi to alhamdulillah za mu ce mun miƙa godiyarmu ga sarki Allah ni dai nawo ma ba daga cikin awo amma kawai sai na auna gari ma muka tahi kawai an kwashi mun ragona an kwashi mun nawa an kwashi na kanwata Tsaharatu an kwashi na kanwata Hawwa an kwashi na kanina Isu ina mina an kwashi na kanina Garba ina mina shi ma an kwashi mu gonakin mahaifinmu ko kukuki kadai a cikin gonakinmu sai ishe mu muses muse abinci to yanzu mun dogara da Allah da shi ba komai yanzu an tashi mu a inda fasalin gonaki yake da nawa da na kanina tunda na mahaifinmu ne aka raba mana to lalle zai kai miliyan 8
nawa aka ba ku
mu an bani 50,000 an ba Tsaharatu ta 50,000 an ba Isu na 50,000 an ba Abubakar 50,000
50,000
aka ba mu gone ba dan ma Allah ta'ala mun kai korafi ba da wani lawaya da yake dan nan garin da ya taimaka ba dan haka ba za mu samu komai ba ba za mu samu komai ba da shi ba dan da mu ba mu da karfi za mu kai kara sai dai wajen Allah ta'ala
da kuka yi korafi shi lawaya ya muku hanya nawa aka kara muku
mu abinda aka ba mu da ma 50,000 ba dan shi ba ma mu ba mu da cikin ma maganar ba mu kokobo eh muna kira shugaban kasa Buhari ya duba mu da idan mutunci a duba mu a mutunta mu a taimaka mana dan ma haƙinci aka yi a taimaka a karɓo mana haƙin mu
sunana Bashir Abdullahi gona ta inda Allah ya sa sai da ta danyi karanci ta miliyan 1.5 ko miliyan 1,200 lokacin da aka zo aka dau sunana yi complain nace a koma a duba auna mun mitanta an ce ba za a auna ba aiki ya bi ta kanta ta zama hanyar jirgi yanzu bandala ba dauka an ban
sunana Daye Umar bangaren mu an ba mutum biyu haƙƙi mutum biyu ba ba su ba mu wannan aiki gaskiya mu dai a tare da mu ba ci gaba bane gurin da muke samu mu gyara mu ci abinci Allah ya ba mu abinci an zo an kaɗe mana an mana dole an ce ƙasa ta gwamnati ce ba ta talaka ba ce to ni gurin da aka kwace in kasuwa zan sashi in sayar miliyan 1.5 bazan sayar ba 650,000 aka ba mu
sunana Sa'idu Ibrahim aikin jirgin ƙasa ya zo dai ya cutar da mu gaskiyar magana wurin da muke neman abin da zamu ci mu abin nan wallahi tallahi an zo an kwace shi gaba daya hatta lallan da ke ciki in zan sai da shi nafi karfin 150,000 wallahi abin da aka ba naira 100,000 haka aka zo aka ture mana su cikin damuna an gama bamu ma gama aiki ba haka zo aka dingi kana ciki kana kokarin ma ka gyara mai mota yana bi ina shariya
kai gonan nan taka da aiki biyu ta kanta da kasuwa kasa ta nawa za ta yi
akalla miliyan 2 ko 3 wallahi zan samu
to zamu ji abin da masu rike da sarautar gargajiya a yankin ke fadi dangane da wannan biki a dakace mu
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka
Masu rai kamar yadda kuka ji a baya, waɗannan magidanta sun ce tun da fari sun gabatar da ƙorafinsu ga shugabannin gargajiya a yankin domin neman agaji da jagoranci. Alhaji Nasir Muhammad shine dagacin garin Yakon, guda cikin garuruwa da ƙauyuka da waɗannan al'ummomi ke neman haƙƙinsu a yankin ƙananan hukumomin Kiru da Madobi.
Zuwa haka da aka yi aka auna da sun gaya mana, kuma har gaban hakimi sun faɗa. To amma ba mu san yadda suka tsara biyan diyyarsu da me suka auna suka ɗauka suka biya diyya ba. Amma gaskiya ne talakawa sun zo sun samu wasu an biya su abin da bai kai ya kawo ba, wasu ma ba su samu ba. Daga baya da suka yi ƙorafi aka dawo aka ba wasu 50,000 wasu 20,000. Kuma har yanzu ma akwai wanda ba su samu ba. Ni dai daga gare ni an gaya mun, kuma na gaya wanda ya kamata.
To tun da ka ce kai ma ka kai wa na gaba, yanzu a wace matsaya ake, ko wani hali ake ciki?
To gaskiya ni ba zan iya ce ma ga halin da ake ciki ba, din da duk abin da na gaya ma, ni dai na san waɗanda aka yi list ɗinsu ya zo ya ba su 50,000, waɗanda kuma suka kawo mana kuka gaban mu an ba wasu 20,000.
Amma ga shahara yanzu talakawa nan naka na ci gaba da yin korafi, musamman la'akari da cewa wasu ce gonar su daya ce kuma gashi an raba su da ita, amma ba a ba su abin da ya kamata ma, ko da kasuwanci ne su je su, ko kuma a'a su yi wato su sai wata gonar ban akwai.
To ai dole ne, yanzu misali ka kana da gona kamar ta 700,000 ko 800,000 ko miliyan ɗaya, an baka 50,000 ko 200,000 ka baka, ai ba a biya ka abin da zaka je ka dogara da kanka ba. Kuma ni na san akwai wanda ma gaba ɗaya gonakin nasa sun ƙare.
To yanzu gaba ɗaya muka kalli abin nan a wannan hali ake ciki,
ka san akwai abin da zaka iya, akwai abin da kuma ni a matsayin ya yafi ƙarfi na.
Da kai bayanin cewa ka miƙa wa na gaba, so kana bibiya tunda su gashi har yanzu suna ƙorafi talakanka?
To aini wannan maganar da kake ba wani talaka da ya zo ya sake samu na da wannan zancen wai yana ci gaba da ƙorafi. Ni dai tun san da aka zo aka ba su, ni yanzu abin da nake gaya ma, ni na san an ba su 20,000, an ba su 50,000. To wannan kuwa ko kai ne ka san wannan ko karamar gona ce da kai a shekara ɗaya sai ka aikata abin da ya wuce haka.
Kamar daga cina cewa shi kansa ya gamsu cewa ba a yi adalci ba ta fuskar biyan diyyar nan.
To sai ma kuwa.
To sai dai a nasu ɓangaren mahukunta da gwamnatin tarayyar Najeriya ta rataya wa aikin biyan haƙoƙin diyya sun ce sun bi ƙa'ida da doka ta yi tanadi. Alhaji Sagir Suleiman da ke zaman manajan shiyar arewa maso yammacin Najeriya na kamfanin da ke kula da kadarorin hukumar sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya na cewa.
Mun abinda dai muka sani za a yi gaba ɗaya tun daga Kaduna har Kano. Gona ta fi 75 meters faɗinta, akan wannan 75 meters wanda suka rasa a kan shi ne za su yi rezan ɗin abin da za su biya compensation. Su wannan consultant suka zo suka yi capturing ɗin data na inda ainihin kowa inda na hanyar jirgi ta ratsa ta gonar shi ta wuce. Misali ne kaga ta ɗauki gona gabaki ɗaya, mun kira mutanen nan wanda suke biyan compensation ɗin nan mun yi zama da su a kan cewa su lura da haƙƙoƙin jama'a. Wannan abu ne wanda dama automatically dole mu ba da report yadda ko da gaba in an tashi wani abu makamancin haka a duba.
Alhaji Sagir Suleiman kenan, manaja a kamfanin da ke kula da kadarorin hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya, kuma da shi ne shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta, kosassu babu tsirarai.
To madalla a gaidan Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne Salimun Barma zai kawo mana sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lissahel, wacce ta ruwaito cewa shugaban ƙasar Nijar ya kammala rangadin da ya fara a tsakiyar makon jiya a ƙasar Turkiya, inda ya halarci wani babban taron ƙasa da ƙasa akan batutuwan da suka shafi sha'anin diplomasiya. Sannan Mohamed Bazoum ya tattauna da shugaba Recep Tayyip Erdogan akan hanyoyin ƙarfafa hulɗar Nijar da Turkiya a fannoni da dama. Jaridar ta ce shugaban ya kuma yi amfani da wannan dama don ziyartar kamfanonin kera bindigogi da na jiragen yaƙi da motocin soja haɗe da na'urorin yaƙi. Jaridar Lanketer na cewa hukumomin Niger sun kama mutanen da ake zargi da yunkurin juyin mulki waɗanda suka haɗa da tsohon magajin garin na Maro Munkai Lasseni Musa da wani soja mai ritaya a gidan Chef Major Ahmad Saleh da wani tsohon dogarin fadar shugaban ƙasa kuma direban tsohon komandan rundunar mayaka Janar Muminu Burema sai Caporal Chef Adamu Maman Mansur wanne ya rasu jim kaɗan bayan da aka kama shi a makon jiya. Jaridar ta ce Laftana Baguma da ke kulle a kurkukun sayi sakamakon samunsa da hannu a yunkurin juyin mulkin ranar 31 ga watan Maris na 2021 shi ne ake zargi da kitsa wannan sabon yunkuri. Mafarin fito da shi daga gidan yari don mayar da shi hannun rundunar tsaron jandarmomi da ke birnin Yamai. Jaridar Eco du Monde ta ce mazauna tsibirin tafkin Chadi da waɗanda ke kewayen tafkin sun fice daga matsugunansu bayan da wasu waɗanda ake kyautata zaton 'ya'yan Boko Haram ne suka umarci manoma da masunta da makiyayan da ke wannan yanki su gaggauta ficewa. Jaridar ta ce wasu majiyoyi sun ayyana cewa kungiyar ta'addancin ta ɗauki wannan matakin ne saboda fargabar yiwuwar jami'an tsaro su kaddamar da babban farmaki a tsibirin na tafkin Chadi. Jaridar Ayer Info na cewa kotun ɗaukar ƙara ta ɗage shari'ar da ya kamata a yi zamanta a jiya Litinin a tsakanin babban editan jaridar Levanaman Musa Aksar da waɗanda ke zargin ɗan jaridar da goga musu kashin kaji a labarin badakalar nan ta kuɗaɗen makamai a ma'aikatar tsaro ta ƙasa. Jaridar ta ce a yayin da yake bin diddigin wannan labari, Musa Aksar ya ruwaito cewa wasu mutane sun sarwantar da biliyan sama da 70 na kuɗaɗen sefa da aka ware domin sayen makamai. A maimakon lauyan gwamnati ya bi salsala domin gano zahirin abubuwan da suka faru, sai aka zargi ɗan jaridar da yi wa wasu mutane ƙage, hukuncin da lauyoyinsa suka ce ba su gamsu da shi ba. Mafarin ɗaukaka ƙara waɗannan ɓangarori za su fafata a ranar 11 ga watan Afrilun 2022. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Ajiyar Litinin jama'an Ukraine sun ce sojojin Rasha sun harba makaman artillery a kan wata anguwar birnin Kyiv, yayin da tawagogin Rasha da na Ukraine suke tattaunawa a karo na hudu ba tare da cimma wata nasara ba. Tattaunawar wacce ke gudana ta hanyar sadarwar hoton bidiyo a maimakon makwabciya ƙasar Belarus kamar yadda aka saba a baya, an dakatar da ita ne tsawon wuni guda, amma za a ci gaba da zama a yau Talata. Wakilin Ukraine a tattaunawar Mikhailo Podolyak ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ana ci gaba da tuntubar juna, amma dai da kamar wuya. A hali da ake ce kuma, babban jami'in kula da harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya tabbatar da kungiyar za ta ƙara takunkumai a zagaye na hudu a kan Rasha sabili da mamayar da ta kai wa Ukraine. Da yake jawabi a wani rangadi da yake yi a babban birnin yankin Macedonia ta arewa a jiya Litinin, babban jami'in diflomasiyyar EU ya zargi Moscow da auna fararen hula a yakin da take yi da Ukraine. Yana mai cewa sama da fararen hula 2,400 ne suka riga suka mutu a birnin Mariupol kadai bai tashar jirgin ruwa. A ƙarshe, wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai sun kashe akalla mutane 8 da suke ɗiban ruwa a wani gari da ke arewacin Burkina Faso a jiya Litinin, inji magajin garin, lamarin da ya kai adadin mutanen da aka kashe a rikicin kwanaki ukun a yankin mai fama da yawan tashin hankali zuwa mutum 30.
To a gaishe ka, masu raro a nan makarkashin shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kamar kullun kada manta za a yi zartafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Babaya ko mai kyau da tana gabatarwa sai Sulaiman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Musa Karol, Mr. Phil Hashin Gumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.